This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kano Masijar bane tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 22 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanun labarai.
Kasashen Ireland da Norway da Spain sun sanar da amincewa da shirin kafa kasar Palestine. Gwamnan yankin Belgorod da ke yammacin Russia ya ce ƙarƙashin wani jirgin Ukraine mara matuƙi ya faɗa kan wasu gine-gine guda biyu inda ya lalata su. Jagoran addinin ƙasar Iran ya jagoranci da na'izu tsohon shugaban ƙasar da ministan harkokin wajen ƙasar da kuma sauran mutanen da suka mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji bayani kan mace-mace da dama da aka samu daga bangarorin yan ta'adda da jami'an tsaro hatta farar hula ba su tsira ba.
An ce an kashe mutum wajen 20 a garin Jambala yana kilometer 25 daga Kilibi.
To kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin zamantakewa wanda Zainab Babaji ke gabatarwa inda yau shirin zai dubi batun yawan rikici tsakanin makiyaya da manoma sannan za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. A yau Laraba ne kasashen Ireland da Norway da Spain suka sanar da amincewa da shirin kafa kasar Palestine bisa dalilan yakin da Isra'ila da Hamas ke yi a Gaza da kuma buƙatar cimma matsayar samar da zaman lafiya mai dorewa a yankin. Prime Minister Norway Jonas Gahr Støre ya ce yakin da ake ci gaba da yi a Gaza ya bayyana ƙarar cewa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine zai warware matsalar Palestine yakin da ya dauki tsawon lokaci tsakanin Isra'ila da Palestine a halin da ake ciki gabas ta tsakiya bata taba yin muni kamar wannan lokaci ba tsawon shekaru da yawa. Prime Minister Spain Pedro Sanchez yace an tsaida shawarar ne saboda samun zaman lafiya adalci da daidaito. Sanchez ya ce lokaci yayi da za a motsa daga magana ta fatar baki zuwa aiwatarwa a aikace. Kasashen uku sun amince da shirin kafa kasar Palestine a makon gobe 28 ga watan Mayu. Nan take dai ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Katz ya sanar da janye jakadan Isra'ila daga Ireland da Norway a matsayin martani ga sanarwar ta yau Laraba. Gwamnan yankin Belgorod da ke yammacin Russia ya ce ɓarɓashin wani jirgin Ukraine mara matuƙi ya faɗa kan wasu gine-gine guda biyu tare da lalata su a yau Laraba yayin da ma'aikatar tsaron Russia ta ce sojojin saman ƙasar sun harbo jiragen yaƙi marasa matuƙa guda uku da kuma makamai masu linzami guda shida a yankin. Ma'aikatar tsaron Russia ta sanar da cewa dakarunta sun daƙile hare-haren Ukraine da dama a yankunan birnin Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporozhye da Kherson da ke kudancin Ukraine kuma suma sun kaddamar da hare-hare da dama. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi amfani da jawabinsa na daren jiya Talata inda ya sake sabunta roƙon da a gaggauta isar musu da makamai daga abokan ƙawancensu yayin da ƙasarsa ke ci gaba da fafatawa da Rasha. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ya kamata ƙungiyar tsaro ta NATO kar ta yi watsi da shawarar tura sojojinta zuwa Ukraine. A yau Laraba ne jagoran addinin ƙasar Iran ya jagoranci jana'izar tsohon shugaban ƙasar da ministan harkokin wajen ƙasar da kuma sauran mutanen da suka mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu. Ayatollah Khamenei ya jagoranci jana'izar ne a farfajiyar Jami'ar Tehran inda aka lillibe akwatunan da mamatan ke ciki da tutocin kasar Iran dauke da hotunansu. Daga nan kuma al'umma suka dauki makarar a kafadin su inda suke rera waƙoƙin mutuwa ga Amurka. Sannan aka loda su akan wata babbar trailer tare da yin jerin gwano ta tsakiyar birnin Tehran zuwa Azadi, inda Ibrahim Raisi yake yin jawabi a baya.
To an jima kadan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda sojoji da farar hula suka tinkari yan ta'adda a jihar Talabere, aka kuma rasa rayuka da dama. Salabar ma gare ka.
Lamarin ya faru ne da la'asariyar Litinin 20 ga watan Mayun 2024, lokacin da wasu ƴan bindiga suka kai harin ta'addanci kan sansanin soja a ƙauyen Boni na gundumar Makalandi iyakar Niger da Burkina Faso.
Sept martyrs, deux blessés dont un civil et quatre véhicules détruits. Plusieurs dizaines de terroristes neutralisés.
Sanarwar da ma'aikatar tsaron ƙasa ta bayar kenan a kafafan gwamnati, inda take cewa askara bakwai suka rasu, sannan mutum biyu sun jikata, ɗaya daga cikin su farar hula. An kuma yi asarar motoci hudu. Yayin da sojoji suka yi nasarar kashe gwamnan ƴan ta'adda, an kuma kona musu ababen hawa. Tuni aka baza dakarun sama da na ƙasa don farautar waɗannan mahara da suka ranta a takare. Shugaban ƙungiyar haɗin kan al'ummar Talabere, Komite Union Talabere, Ahmadu Haruna Maiga ya bayyana damuwa kan yadda matsalar tsaro ta ƙi cinyewa a wannan yanki mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso.
Jihar Talabere mutane sun wahala. Kowane sahiya an ji ko ba ji ba, an gani ko ba gani ba, ana take mutane. Wansu sun kai shekara biyu, shekara uku, sun bar garuruwansu, sun zo sun labe wani waje, babu gona, babu komi. A wajen kera goruwan bankilare kokoru mai hanna, wannan kullum muna ji ana ce an yi attack, an kashe mutane, an tayi da dabbobi. Gaskiya ta yi komi, isko in ba fa da gaskiya ba, ba a samu fita. Wajen hannu hagu da Isa suka ce alhamdulillah akwai dama-dama.
A daidai lokacin da ake juyayin faruwar wannan al'amari, wasu ƴan bindigar na daban sun afkawa jama'a a ƙauyen Jambala na ƙaramar hukumar Sakwara, inda suka yi awon gaba da garken dabbobi. Faruwar hakan ke da wuya matasan ƙauyen suka bisawu da zummar kwato waɗannan bisashe, sai dai sun faɗa tarkon ɓarayin a wani wurin da suka yi kwanton ɓauna.
An ce an kashe mutum wajen 20 a garin Jambala, yana kilometra 25 daga Talabere. Yau Laraba ne muke, ko wannan dimanshi ne aka yi wannan abu? To muna roƙo Allah ya kawo mun sauki. Shugaban mutane Lamini Zen su ji kukanmu, su kawo dauci, mun san tuna aiki.
Ya zuwa yanzu ba wani bayani a hukunce dangane da abin da ya wakana a Jambala, yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke tafka muhawara a kai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Niger.
To gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Zahara da ci gaban labaran duniya.
Rundunar sojin Pakistan ta sanar a yau Laraba cewar ta kaddamar da farmaki da take yi na yaƙi da ta'addanci a baya-bayan nan akan hare-hare daga Afghanistan da kuma ƴan ta'adda, wanda ya sanadiyar kashe kusan ƴan ta'adda 30 a cikin watan da ya gabata. Sanarwar ta zo ne kwana guda bayan da wata ƙungiyar bincike ta Amurka ta ce a cikin wani rahoton da ta fitar cewa Afghanistan ta zama wata matattara ta ayyukan ta'addanci tun lokacin da Taliban suka sake samun iko a shekarar 2021. Islamabad ta sabunta kiran da ta yi na Kabul ta tabbatar da ingantaccen ayyukan sarrafa kan iyakoki a bangaren Afghanistan. Ta ce ana sa ran gwamnatin Taliban ta cika haƙƙinta tare da hana amfani da ƙasar wajen ayyukan ta'addanci. Babu wani martani kai tsaye daga hukumomin Afghanistan akan ikirarin Pakistan. Ƙungiyar Taliban dai ta yi watsi da irin waɗannan zarge-zarge a baya. Tana mai cewa ba za su kyale wani ya yi amfani da yankin Afghanistan don yin barazana ga ƙasashe makwabta ko kuma sama da haka ba. Wani jirgin agaji ya sauka a ƙasar Singapore da sanyin safiyar yau Laraba ɗauke da mafiya yawan fasinjoji da ma'aikatan jirgin saman ƙasar da ya haɗu da gargada wanda ya tilasta masa yin saukar gaggawa a birnin Bangkok a ranar Talata. Wani ɗan ƙasar Burtaniya mai shekaru 73 ya mutu sakamakon haɗuwa da bugawar zuciya, inda ake kyautata zaton ya samu hakan ne a lokacin da lamarin ya faru, yayin da wasu aƙalla 71 suka jikkata. Fiye da fasinjoji 140 daga cikin fasinjoji 211 da ma'aikacin jirgin sun samu tarba daga shugaban kamfanin jirgin saman na Singapore Goh Chun Phong, tare da kuma danginsu lokacin da suka isa filin jirgin sama na Changi a birnin. Kimanin fasinjoji 79 da ma'aikatan jirgi 6 ne suka rage a Bangkok, ciki har da mutane 71 da aka kwantar a asibiti. Goh ya nemi afuwar fasinjoji akan mummunan lamarin da ya faru. A cikin wani sakon bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta, ya kuma jajantawa iyalan mamacin.
To dai da Zahara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada kuma a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625.31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa domin warware matsalolin da suka addabi al'umma don samun mafita da kuma zaman lafiya da ci gaban al'umma. Sunana Zainab Babaji. Shirin zamantakewa zai yi duba ne da irin matsalolin da ke haddasa rikici tsakanin makiyaya da manoma da kuma shawarwari kan yadda za a samu mafita. Da zarar damina ta fado, manoma kan koma gona domin noma hatsi da sauran ire-iren nau'ikan abinci. A bangare guda kuma, makiyaya na neman fili mai dausayi don kiwata dabbobinsu wanda shine suke dogaro da shi domin rayuwa. Wannan yanayi yana da sarƙaƙiya idan ba a samu fahimta tsakanin bangarorin biyu ba, domin akasarin barna da dabbobi ke yi a gonakin manoma da kuma ɗaukar doka a hannu bayan barnar da manoma ke yi shike ruruta wutar rikici a tsakaninsu. Wani manomi Mr. Mike Dan Tsuntsu, wanda ya ce makiyaya sun cinye masa gonar tumatir suka kuma lalata masa gonar atarugu, ya sanya shi asarar miliyoyin nairori da ya karbi rance.
Surga sun condemn gwana ne gabaki da kamshi wancan gunshot din.
Gonan me yake nan?
Gwanan atarugu, yellow pepper.
Imanin kamar hekta nawa ne wannan gona naka?
Eh, gwanan fiye da hekta biyu ne.
To dama kuna rikici ne a wurin ko kuma dai?
Gaskiya bamu taba rikici da su ba, sai dai akwai ni gwanan tumatir da dama muka yi. To gwanan tumatirin tun an fara cin shi to bai riga kare ba, akwai tumatir a gwanan. Sai yaran Fulani guda biyu sun zo sun ce ba su gwanan su ci. Sai na ce su bari barin matan zo sun kalanta tumatir don ba za a rasa na miya ciki ba, sai ba su gwanan su ci. To su yaran guda biyu din nan, to ina gan su din da su sai wannan yake, suna gan kamar na hana su cin gwanan tumatir ne, bar su condemn wannan din face tukuna. Dai asara ne kam, gaskiya mun riga mun asara loan ne ma muka ci, don mu manoma muna hada da loan ne kafin mu yi noma. Daidai da za a fara ci don mu samu fidda masu loan kenan, wannan abun ya faru.
makiyaya kuwa suna kokawa ne kan yadda manoma ke toshe hanyoyin da suke kiwo da hana dabbobi shiga wasu wurare don cin abinci. Abdulmumini Umar Dadi yace irin wariya da ake nuna wa makiyaya na daga cikin abin da ke janyo rashin zaman lafiya.
A ware misali Fulani a gefe ba zai haifar da da mai ido ba. A irin in mutum ya shiga a kashe shi shine ya sababa yanzu an kashe mun mutane. Ayi amfani da constitution wanda ya ba mutane izini su shiga ko ina su operating business nasu a Nigeria ba matsala. Amma in an kebe kashi biyu waɗannan suna gefe can waɗannan suna gefe can ina ganin zai jima ba a warware wannan.
To sai dai duk da irin waɗannan matsaloli da makiyaya da manoma ke fuskanta sukan samu dandali da suke fadakar da junansu kan zaman lafiya. Shugaban kungiyar matasa na kabilar Irigwe Ezekiel Bini yace su da sarakunan su suna kokarin hada kan al'umma.
Shi paramount ruler dinmu shi Brangwa Irigwe ya kawo Fulani 8 ya kawo Irigwe guda 8 a cikin wayannan mutane 8 da aka kawo akwai youth a ciki matasa akwai mata akwai kuma iyaye to dukan mu muka hadu sai muka zona menene su waye suke kawo nan damu to dama duk lokacin da kai tambaya matasa ne da maso ake turawa gaba su je su aikata wayannan danyin so muka ce mu matasa ya dama mu ne ma victims mu ne ma fi kashewa domin iyaye ma ba wani sawajin to me zamu yi sakanin mu matasa shine ai kowa ya janye Fulani matasan Fulani ku janye matasa gefen Irigwe ku janye. Abin da muka fara na farko shine social media wato wannan wayan da muke gani ba karamin gobara ake iya samu a jiya yafi ma ashana captawa so mu matasa akwai abin da ake kiran shi unverified information abin da ba tantance ba abin da ya faru shekaran da ya wuce shekara 10 man da ya wuce sai wani yana da hoto sai tura yace ai an shiga ina an ci gona gonan da an ci shekara 10 da ya wuce ko kuma wani ya sa wani gawa ko inda ya samu wani wuri sai ce ai an kashe mutum kaza a waje kaza so muka cewa matasa muka training matasa wata kungiya mai cewa da ake cewa ita HD wato humanitarian dialogue ta tattara mu mun zo gaba daya an samu wani wuri daya mun zo na mun ce yaya muke amfani da waya wace irin information muke posting to aka yi wannan aka ce dole kafi ka posting wani abu dole ka verify ka tabbatar cewa abin da kake fadin nan haka ne abu yake faruwa wani lokaci ko abu ma ya faru gaggawan turawa ma baya biyan bukata so a wancan a gefen matasa musamman gefen matasan Irigwe da kuma mata da Fulani gaskiya mun yi kokarin wancan mun gan cewa an yi inda za a maganta wannan abun
mun samu waraka
kwarai ai yanzu haka kafin ma ka gan wani Fulani da yake gefen kasan Irigwe ko kuma dan Irigwe ya post wani abu anyhow a social media yana da wuya.
Shi ma Abdullahi Abdulhamid yace suna cuɗanya da kabilu da addinai daban-daban ba tare da wata matsala ba.
Wani lokaci abinda zai saki gana samu wannan matsaloli da goyon bayan sarakuna idan sarakuna da gwamnati ba su so a zauna lafiya da malamai to bara a zauna lafiya ba. Amma idan suka guje wannan abun duk kowa yana son zaman lafiya. Wallahi an huta to mu sarakunan mu na rukuba muna masu godiya muna masu addu'o'i Adamu Adigu yana nan su ne sarkin sarakunan mu na basa sa'annan muna nan da ardodin mu su ma manya-manya duk suna nan sun hada kai duk abin da ya taso mu kira Fulani mu kira rukuba matasa a zauna a yi meeting ku zo ya za a yi tun dama ai ana kiwo tsakanin ki manoma da makiyaya akwai damuwa amma ya ake ana warwarewa to mun ce matsalan da yake sa ana samu da bude ne in makiyayi yana kokari tsakanin shi da Allah yana kiyaye haƙƙin wanda yake noma sa'annan sausai idan ya faru to kar a dau doka a hannu dau doka a hannu shi yake escalating abubuwan kaga sun fansama sun zama wani iri sai ta shafi wanda bai sani ba abubuwan da suke faruwa sai abu ya tashi a nan kai ka fito tafiyan ka tare ka nan a kashe kaga masifa ce kuma Allah ya ce la'anallahu Allah ya la'anci wato alfitnatu na'in fitina tana bacci la'anallahu man ai kaza Allah ya la'anci wanda zai tada ita mu da rukuba wallahi babu abin da zamu ce kuma har yanzu muna nan muna zaman lafiya kuma insha Allah har dindindin babu wani damu
fa Professor Chris Kwaja, Director Cibiyar Zaman Lafiya ta Kasar Amurka nan Najeriya, yace rashin jituwa da al'umma ke samu yana da fuskoki daban-daban.
Rashin jituwa na zuwa ta bangaren addini ko kuma yarruka da muke da su ko kuma yanayin zaman lafiya na yau da kullum. Ana iya gaba da juna ta baki, ana zagi, amma kuma akwai gaban da kuma zaki ga an dauka makamai har ajima yan uwa ciwo wani lokaci ma kisa a garin kisa ba mu so ba mu yarda ba za kai ramuwa gayya shi kuma ya jawo damuwa a al'umma gabaki daya. To irin wayannan suna nan. Akwai kuma harkan mutane wanda su sun sa ransu a bata gari bata kasa yan fashi da makami da kuma wasu wanda dai suna ganin cewa idan akwai zaman lafiya wato su ba sa jin dadi. To irin wayannan mutanen duk an hadu sai ga haduwa lalace. To irin su muke samu. Shugabannin mu kuma ya kamata su bambanta idan za su duba yanda za su magance wayannan ababen
domin mu je batun shugabanni da yake al'umma yawanci kafin a ce shugaba ya shiga kila al'umma su da suke ƙasa ya kamata su fahimci menene matsalolin su wanda za su magance yaya al'umma za su magance matsalolin su kafin ma shugabanni su shiga.
Yawa shugabannin nan abin da ya sanar kawo maganan shugabanni shugabannin nan da al'umma suke zama ba shugaba da ba shi da uwa ko ya ko dan uwa ko aboki a al'umman nan ba abinda na faruwa da shugabannin ba su sani ba. Kafin ka zama shugaba kafin ki shugabance al'umma ai dama ke ma kina zama a wurin dole ne a matsayin ka kuma sun yinki na shugaba ki koma ki zauna da su domin al'umma ba za su tashi da kansu su yi gyara ba. Dole ne akwai wani ko wata da zata ko kuma za ya jinjina su jagoranta wayannan. To shi yasa nayi maganar shugabanni.
Shugaban karamar hukumar Wase a jihar Plateau kuma shugaban dukkan ciyamomin kananan hukumomin jihar Hamisu Anani yace zaman lafiya shine tushen ci gaba.
Zaman lafiya muhimmin abu ne wanda ya kamata mu sashi a gaba mu tabbatar an same shi kuma gwamnatin nan tana iya kokarinta ta tabbatar da zaman lafiya.
Wani yunkuri wato ciyamomi na kananan hukumomi suke yi don janyo mutane kusa da su ta yadda za su samu wannan zaman lafiya mai inganci.
Shine kowane wata kowane chairman na karamar kuma yakan je yayin zama na security meeting kuma yakan iya kokarin shi yaje zauna da traditional rulers a kowane karamar hukuma sarakuna kuma akan ji view na matasa da sauransu kuma gaskiya dole an adopting wani tsari ne kamar ni a wasu adopting wani tsari ne na ampul. So inda ya kamata ka janyo mutum ka jashi inda ya kamata ka tura mutum gefe ka tura shi gefe don saboda a samu nasara akan yanayin yadda abubuwa ya kama yake tafiya
mun lura shi
ne zaman lafiya.
Yanzu kuma ga shawarwari kan zamantakewar mu.
Sunana Simon David. Zaman lafiya shine komai. In ba zaman lafiya ko development ma babu ba za samu ba ba cin gaba. Ya kamata dukkan mu muyi kokari dai a hada hannu a hada kai inda dai ka samu zai samu zaman lafiya especially cikin su manoma da makiyaya yawa inda za samu zaman lafiya. Don rashin zaman lafiya din tsakanin su biyun na especially yana kawo rashi sosai ko a cikin gari ko a birni yana kawo rashi sosai kamar rashin abinci. Gashi muna kuka kayan abinci sun yi tsada to duk abubuwa din nan ne fa rashin zaman lafiya din nan shine suna contributing.
Jama'a masu sauraron mu anan muka kawo karshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da waɗanda suka sada ni da ku ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
To a gaishe ki da tawagarki kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirin ku
damar da kuka dade kuna jira ta samu.
Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryen mu.
Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga kwararru da za su rinka shiga shirin.
A tarihin shirye-shiryen mu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a domin samun damar bada gudunmuwa ga shirin.
Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850.
Bari na sake maimaita lambar da za a kira 202-980-6850. Kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da daya kafin sa waɗannan lambobi.
Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Malam Ango, malamin makaranta Yawuri, mai cewa ina miƙa saƙon ta'aziyyata ga al'ummar ƙasar Iran dangane da rasuwar shugaban ƙasar su Ibrahim Raisi da kuma ministan harkokin wajen ƙasar sakamakon haɗarin jirgin sama mai saukar ungulu. Allah ya ji kansu da rahama, amin. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa na su Comrade Iliyasu Yakubu Igawa daga jihar Bauchi, Najeriya, mamba a ƙungiyar muryar matasan Afirka tare da Isa Jikan mai saje toro da Sanusi Madattai da Magaran da Haddabi mai komputa mai yama da Bulama Shalomi Galaba da Comrade Ibrahim Lara Gapta, masu cewa salamu alaikum BOA Hausa. Muna miƙa saƙon ta'aziyyar mu ga al'ummar ƙasar Iran sakamakon rasuwar Prime Minister Ibrahim Raisi. Muna fatan Allah ya ji kansa da rahama, ya sa aljanna ce makomarsa. To ku tashi lafiya BOA Hausa, mun gode. Shi ko Malam Umar Kamba Yawuri cewa yake zuwa ga filin wasiƙu masu sauraro. Salamu alaikum muryar Amurka, wanda yi gida a bisa hanyar ruwa, idan ruwa ya masa barna to kada ya ga laifin ruwan, dan shi ya kai ma ruwa yaki har gida. Sako na biye ya fito ne daga Aminu Kano mai da Garko, mai cewa fatan alkhairi a gare ku muryar Amurka. Muna kira ga gwamnatin kasar Najeriya da ta dubi tsadar takin zamani wajen sassauta farashin sa. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, mai cewa yadda gwamnatin tarayya da wasu gwamnoni ke kashe kudaden ƙasa da na jihohi suna saiwa 'yan majalisu motoci na alfarma, yayin da ɗumbin mutane ba sa iya cin abinci sau biyu a wuni, hakan abin turne da Allah wadai. Da fatan dai za su mai da hankalinsu wajen inganta rayuwar mutanen da suke wa jagoranci. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a takaice.
A yau Laraba ne kasashen Ireland da Norway da Spain suka sanar da amincewa da shirin kafa ƙasar Falastino bisa dalilan yakin Isra'ila da Hamas a Gaza da kuma buƙatar cimma matsayar samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin. Prime Minister Norway Jonas Gahr Støre ya ce yakin da ake ci gaba da yi a Gaza ya bayyana ƙararrawa cewa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine zai warware matsalar Falastino. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ce an tsaida shawarar ne saboda samun zaman lafiya, adalci da daidaito. A yau Laraba ne jagoran addinin kasar Iran ya jagoranci jana'izar tsohon shugaban kasar da ministan harkokin wajen kasar da kuma sauran mutanen da suka mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu. Ayatollah Khamenei ya jagoranci jana'izar ne a farfajiyar jami'ar Tehran, inda aka lullube akwatunan mamatan da tutocin kasar Iran dauke da hotunansu. Rundunar sojan Pakistan ta sanar a yau Laraba cewar ta kaddamar da farmakin da take yi na yaƙi da ta'addanci a baya-bayan nan akan hare-hare daga Afghanistan da kuma 'yan ta'adda, wanda ya yi sanadiyar kashe kusan 'yan ta'adda 30 a cikin watan da ya gabata.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu sai kuma a dakaci wani shirin wato yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da ngiyar wanda yayi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage wanda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Legislation da kuma engineer mu ta yanzu can ni Ibrahim Kalmasu Garba ke muku fata alheri. Wassalam.